Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya jin mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM. Bugu da kari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Mudi ne fa za mu gabatar wa tare da
Safina ta Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Litinin 1 ga watan Mayu shekarar 2017, zamu karasa tattaunawa ne akan maganar kula da halin da makwabci ke ciki da jibantar juna. Ta yaya zamu inganta wannan magana ta zaman tare don inganta tsaro a kawunan mu?
In kana neman tsaro, dole ka ba kanka tsaro. A iya zaka ba kanka tsaro abu ne uku. Na farko, in dai Allah ya baka arziki, shi yasa a shari'a musulunci aka ce akwai zakai, sannan kuma akwai sadakatul jariya. Zaka iya daukar dukiya ka fita bakin gida ka ba wanda wani ya ci abinci, kar ma a ce ma ba ma makwabta, ka dauki dukiyar ka je ka nemi wanda bai ci abinci ka bashi ba. Wannan abun ya dau tarihi tun daga annabawa, shi yasa ake zaune lafiya.
To haka zalika kuma tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter tana nan tafi game da yadda kuke ganin ya kamata mu inganta ƴan wantaka ko jibintar juna din. To tambayar dai kamar yadda muka faɗa tun farko din shine waɗanne hanyoyi ya kamata mu bi don dawo da halayyar kula da juna, musamman makwabtaka ko kuma zaman tare na tsakanin kabilu ko addini, musamman yadda za mu kula da tarbiyyar iyalinmu don kauce ma munanan abubuwa. To shafin namu na Facebook da Twitter kun aiko mana da amsoshin tambayar da muka muku wanda kuka aiko da cewa shakon farko Sanin Shagane daga kofar Kaura a Katsina yace salam yau da gobe. Hakika hakuri dai shine kan gaba, domin ta haka ne kawai zamu iya cimma daidaito a tsakaninmu da ma makwabtanmu.
Sai Aminu Yusuf Kari yace assalamu alaikum yau da gobe. Idan muka cire san rai da san zuciya, muka dauki kowa a matsayin dan uwan mu, to insha Allah zamu zauna lafiya da kowa a cikin al'umma.
Shiko Madu Zangoma, Allah ya sa na faɗa daidai, yace hakika yau da gobe hanya ɗaya ce da ya kamata makwabta su yi amfani da ita wajen faɗar gaskiya a junan su kenan, da kuma riƙon amana da tarbiyya. Allah ya ba mu zaman lafiya.
Sai Wadakauru Yunusa yace yau da gobe a gaskiya tsakanin makwabci da makwabci dole sai an yi hakuri, in ba haka ba to yaran su kawai za su hana su zaman lafiya, saboda kowa baya son ya ga an taba yaran sa da sunan gyara. Allah ka ba mu zaman lafiya, amin.
To sai kuma Ibrahim Lawal Gololo yace hanya ɗaya ce mu kasance masu kaunar juna. Idan makwabcinka yana cikin wahala, ka taimaka masa. Idan ya shiga cikin wani hali ko kuma halin bakin ciki, to ka taya shi jaje.
Sai Sufyanu Gumel Zangon Daura yace gaskiya ne yau da gobe, riƙon amana da mutunta juna tare da taimakon abokan zama ko makwabta su ne za su kawo mutunta juna a harkar zamantakewa da makwabtaka.
To sai kuma Sani Mai Lange-lange Yalwaya Wuri yace yau da gobe mu koma irin rayuwar nan ta da, inda zaka ga makwabta sun zama tamkar ƴan uwa na jini a tsakaninsu. Su rika kula da juna, in har tafiya ta kama mutum baya da shakkar komai saboda makwabcinsa yana nan.
Habibu Musta Habibu yace hanya ɗaya ita ce a sanya tsoron Allah a cikin zukata, sannan a kyautata alaƙar juna.
To sai kuma Abdullahi Comrade Mahuta yace idan muna so mu dawo da halayyar kula da juna irin nada, to dole ne mu yarda da littattafanmu na addinai, domin duk suna da hanyar da suka tsara yadda za mu yi zamantakewa.
Sai Aliyu Ibrahim Zawiya Gusau yace a unguwa ma ya kamata a hada kai don gyaran tarbiyya ballantana makwabta. Don haka ya kamata a rika kai zuciya nesa domin mu gyara al'umma.
To shi kuwa Aliyu Ibrahim Zawiya na garin Gusau yace a da kana iya hukunta dan makwabcinka, amma yanzu gaskiya yayi karanci domin kuwa in kai makwabci haka to zafi a shiga wuya.
Sai Ummu Mubarak tace salamu yau da gobe. Abinda zamu yi shine mu shirya son zuciya mu dauki kowa da kowa daya ne.
To sai kuma Kamal Sani yace salamu yau da gobe. Tabbas zamantakewa musamman na makwabtaka na da tasiri ta hanyar fidda son zuciya da san rai, da fatan zamu rike makwabtanmu da abokan zaman mu da gaskiya da adalci.
Sai Sama'ila Ahmed Duke yace yau da gobe ni a gani na hanya guda daya ce za a bi. A dawo da wannan dangantaka kuma hanyar ita ce na farko mu cire san abin duniya mu zama masu kyautatawa ba ruwa ba.
To sai kuma mai dinki dan batta yace zai yiwu amma sai an daina jin haushin juna, sannan kuma mu gane cewa tarbiyya ba ta mutum ɗaya bace ba fa.
Sai Umar Lawal Wada Bakori yace kamata yayi mu cire kyashi da san kai kuma mu rage matsanancin san yaya da rashin ganin laifukan su.
To Safina ina ga ashe mu leka shafin Twitter ko kan mutun ya lokacin gaba daya. To Saidu_Isufu yace assalam yau da gobe, lalle ya kamata mu san haƙƙin makwabtaka saboda inganta rayuwar iyalinmu.
Sai @Usman Manika yace hakika idan har ana so makwabtaka ta yi tasiri to dole ne sai makwabtan sun kai zuciya nesa akan abin da kan kai kan dawo daga iyalansu.
@Bajoga Haladu yace hanyoyin dai su ne mu so juna, mu dinga yi wa juna uzuri, mu dinga yi wa juna nasiha da kyautatawa makwabtanmu.
Sai daga ƙarshe ga wani nan daga ƙarshe yace @Abba Dambam yace yau da gobe hanyoyin su ne ya kamata mu kasance masu ziyartar junanmu game da mutunta junanmu, sannan uwa uba taimakon junanmu don taimakon idan taimakon ya taso.
Haka yake, to da fatan Allah ya sa kowa ya ji kuma Allah ya sa mu ci gaba da yi sabbin nutu.
Amin amin.
To sakonnin kenan na yau da gobe da muka tambaye ku kuma kuka amsa mana. Safi na menene muke da shi gaba?
Zamu fara ne da magana tabarbarewar ƴan uwantaka tsakanin al'umma, wanda wasu ke kallon hakan a matsayin wani tubali da ya haifar da ayyukan ta'addanci. Wakiliyar mu Madina Dauda ta tattauna da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe.
Keta da kwadayi da rashin tunani da rashin ilimi shine bedrock na mafi yawancin mutanenmu. Amma da shi ba komai ba, ya zama ilimi yanzu ma daidai na bokon nan ya zama sai kana da hanya zaka iya ma kai danka yaje ilimi, in ma yaje ba free bane. To wannan babban wannan bala'i ne muke ta rufewa muke ta rufewa. Wata rana in ba mu yi hankali ba sai mun rufe gidajenmu mu ba ƴaƴanmu ilimi. Idan ba mu nemo ƴaƴan waɗanda ba sa da shi ba a cikin ƙauye mu ilmantar da su, mu koya musu abubuwan rayuwa, mu koya musu yadda kasan zaka koya ma danka, ka koya musu ilimi zuwa gaba tsaro zai zama muna matsala, kuma mun fara gani kamar abubuwa da yawa da suke faruwa a kasan nan yanzu nan.
To Sadiq, wato kai tsokaci akan wannan
batu. Eh, akan magana shi nake so in tsokaci saboda ya dan mun tsine ne inda nake so in tsosa. Wato a kodon lokaci akwai abin da ya kamata mutane su fahimta. Kar kai zurfi a cikin abin da kake har ka samu inda zaka kwakulo wani abu da zai zo ya zama maka damuwa. Idan misali aka ce ma kai ilimi, wani lokacin za a yi ta ce ma ai wannan abun ba shi da kyau ba, wai kar ka an ce ma wai boko ba shi da kyau ba, boko ake so a ce ma ba shi da kyau ba. Saboda ni na san cewa malamai kodiyoshe suna cewa ko kida zaka yi, in dai zaka taimaki musulunci ta sanadin wannan kidan. Kida ba abu bane mai kyau a kodin wasu malamai a musulunci, amma waɗansu sun ce ko kida zaka yi in dai wannan kidan zai saka taimaki addininka to kayi shi. So da aka karatun boko abu ne mai amfani, wannan rashin ganin muhimmancin bokon shi ya ba waɗansu dama ƴan ta'adda suka shigo cikin mu suke amfani da wannan abin, suna ganin cewa an suka ce boko haramun ne kawai shikenan mutanen mu ƴan arewa za su ga cewa to a wannan ai kai gaskiya ya faɗa. Saboda me an riga an saka maka wani tunani a cikin zuciyarka, an gurbatar maka da tunaninka gabaki ɗaya, an lalata ka, an kautar da kai daga inda ya kamata ka riga kallo. Boko abu ne mai matukar muhimmanci, madamar za ka yi shi yadda ka, saboda in ka kalla Qur'ani yanzu akwai shi da fassarar Turanci, akwai hadisan manzo Allah da fassara, to wanda baya jin Larabci kuma baya jin Hausa kake so yi, yanzu akwai Igala kana tare da shi, akwai Nufi, akwai TV, ya kake so kai magana da su amma idan kana da turancin nan ko danya ne zaka yi kokari ka masa kwatancen ya zaka yi ka shiga addini na waya koya ma TV waya koya ma egal waya ce ma ka yi wayannan yarurkan amma idan ka iya turanci akalla to ina zaka yi turancin baka je makaranta ba so da ka dole ka tafi boko babu wani wanda zai zo ya ce ma wai boko haramun ne ƙarya ne babu wannan abin a cikin addinin musulunci tun daga farkon sa har yanzu babu wani littafin Ibn Taymiya babu wani littafin Bukhari ko Muslim ko wane ne da zai gaya maka cewa boko haramun ne akwai wannan gurin a cikin wani hadisi ko Qur'ani ka kawo mana ko misali ne ni da na san a makarantar boko ana koya mana sa hadisi su qawaidi da shauransu ban san ko an daina ne ko yanzu ana yi ban sani ba
to bari mu so wajen Malam Ahmed inji wannan lalacewar da har yasa yara yanzu duk mutumin da yace musu ga kudi ku kaza sai su amshi su kuma karba su je su yi dinnan rashin ilimin ne ko rashin tarbiya ce
to abu biyin ne ga baki da kowanne ya shiga Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani mai girma yake gaya mana cewa mu ji tsoron fitinar da idan ta zo ba za ta safi mutum ko shi kadai ba babban abu na biyu shine wani abu ne ya faru na ji dadin sa guda biyu a lokaci da ana cikin wancan tsananin na wannan boko haram naji wata unguwa a cikin badawa ina shiga badawa sai daga mutane ana ta kallo na an ganni bako gashi kuma ne rashin sa'a na sa kananan ka ana ta kallo na dai ana ta kallo na sai naji a zuciyata ni ne ban yi abin da ya dace ba sai na fara cewa assalamu alaikum ga isara ga jawa ga jari sai Allah wannan gidan nasu mai gidan mun yi waya ya ce mun kuma gashi ne yana hanyar dawowa in jira shi sannan yanzu ma da Allah ku taya baka mun da ruwa in yi sallah a dan gurin dan jira shi mana suna na wani wani daga guri kaza dake daya nan take ce mu to ban Allah Allah yanzu ka zo da tunani mai kyau kaga ga masallaci yanzu zamu shiga lokacin ma bai karasa ba ni kuma wannan sallah da zan yi din duk nayi ne waya zan yi su zama jikina ni na san lokacin bai ba
sai muka shiga masallaci kuma yace wa kai dan uwa ne duk da ranan kaya da kaza
wanda nake dai kira kowa yana tsoron kowa na biyu ina shiga masallacin sai bayan an idar da sallah sai wani mutum na ga miki na dauka irin masu neman taimakon nan kawai sai ce jama'a assalamu alaikum aka ji abin sai ce da Allah sunana Malam Abubakar Mustafa ni ne bakon da na tare a wancan gida da kuke gani gidana ne ni ma'aikaci ne a ma'aikata kaza a guri kaza dake asali na mutumin guri kaza ne ga iyayena da dangi na mutanen kaza ne ko ga mai tambaya ya iya zuwa ibin kita yau na zama makocin ku zan zauna a tare da ku ga gidana ƴaƴana biyu matata daya duk wanda ko ka gani ba wayannan biyun ba to ba farana bane ban san shi ba to sai daga kaga wani dalili ya sa an koma tarbiyyar da wanda da duk abinda da mai kamata a rinda kira ashe wani bala'i yakan zo ya sa dole a shiga hayyaci to wannan ma waccan matsalar da muke fuskanta yanzu din ai an fara shiga hayyaci talaucin da wannan halin da ake ciki duk ya sa yanzu kowa ya fara tunanin karatun talisu yanzu ina mai tabbatar miki banda ni na san wasu abokai na wayanda dan hutun nan da yara suke dan tafiya sai ka ji mutu ya zo ya same ka sai ce malama ne da Allah na ga tela ne kai yara ya yi kun su ringa yawo garari a gari don Allah su zo nan wurin su dan ringa ko abunan ne suna dan zauna a gurin ka dan siyo zare da waye ba sai ka tashi ba a ringa aikin su dan a kula mun da tarbiya kaga abinda fa iyaye ne tun baya wa shekaru can ake yi yanzu dole ta sa mun dawo da su sannan abu na biyu sai yanzu ina da unguwar da a unguwar mu ni da nake a nan gannin Albasa a Kano muna da kungiya musamman sunanta kwamitin tallafa ma rayu haka kullum muka kirkire shi saboda mun gano cewa in fa bin yi hakan ba to a hakan ba wayancan marayin da kake tunani ka ki kula su ka ki taimaka musu kamar yanda magana da ya faɗa dazu to za a waye gari wallahi ja zaman nan nan gurin wata nan sai ga gare mu domin me in an waye gari matasa kamar a cikin unguwa ko nan yanzu inda muke aikin nan a ce akwai matashi ya kai guda 50 bai da aikin yi bai da abin yi nazo na fito nazo hucewa ta nan gurin ya gani da dan wani canji na rayuwa ta na nuna ya ce min in tallafa ma ban tallafa ba sai ya sai tar hanya
sai kwabdita
sai tar hanya kaga ba zan iya zuwa nan ba to dan haka sai nake kallon wasu dalilai suna sa a dawo a nishi dan haka yanzu wajibi ne tunda wasu sun fara yanzu wacce kwamitin marayu da muka yi kamar na cin unguwa an waye gari yau mun zo mun ce zagayawa aiki mai dari mai kobo ba a wanke mutum amma lalle ka daure naira daya kwandala silai ne kobo ne ka saka to wannan sai a tattara sai a ce yau marayun nan akwai mutum hudu da bara mu je mu samu sana'a a guri kaza yau kuma bara mu waru hudu daga ciki bara mu dauki nauyin karatunsu yau bara mu waye iya abinda zamu iya wanda Allah isa akai to idan ya zamanto nayi can sunyi can sunyi haja magana mutukan nan da ake fada fa mutun 40 40 fa a duk Najeriya ina jin babu wata unguwa da zaki samu in kika sa 40 gabas zai mabuci karar da unguwar ba to idan kuma aka dau wannan tsarin haja wannan halin da ake ciki na talauci ban so in shigo wani bangare ba da sai in ci hatta wannan yan kudade da ake ci
to bari mu dauko daga nan bari mu dauko bari zo wajen Sadiq yanzu nan mu dauko daga nan mu daura akwai kai bayanin manya masu kudi daga shiyar are wannan inda wannan ta'addanci ya samu asali
haka
da ba su daukan nauyin marayu kamar yadda Ahmed kakai fadi ko kuma masu marasa galihu ba sa taimakawa yaya zamu yi ne mu tabo su suma su karatun tanatsin su san cewa lokaci yayi na yin wa'annan taimakon
abu biyu ne na farko dai sai mu fara daga gefen shugabanci kafin ka zama shugaba daga ungoku zaka fito ka fito garin ku local government ɗinka kafin ka fito a jaha idan muka maida shugabanci a arewa da Najeriya gaba daya zama da ba sana'a bace idan mutun yana kujera shugabanci kujera cewa da idan aka baka dukiya ta al'umma game da ilimi game da lafiyar asibiti da sauransu abu ne da zaka tsaya kai ba dan saboda ka samu makanka dukiya ba idan aka samu shugabanni fa na haka yau kana shugaba yau a ce kai ne yau member ko kai ne commissioner ko kai ne gwamna ya zamana dukiya da tazo ta sha'anin lafiya ka tabbatar da kudaden nan ya je ga asibiti ya je ga makarantu ya je ga waye baka tara kudin ba in ka sauka iyaka kai hakuri da abun da yazo maka pension in sana'a kake kai girma mata to ina tabbatar da idan muka fara da haka tun daga local level zai zamana gida na mulki ba shi wuri ne da mutum zai zo ya kasuwanci ba so ba wurin ake neman kudi ba ka san in kaje ka tallafa ma talakawa ne ka tallafa ma mutanen da suka zabe ka za a samu wani abu da ake kira sauki kowa daga wannan al'umma zai iya neman mulki yayi adalci ga talakawa yara su samu hanya ta ilimi da asibiti da sauransu so ba kamata ra kudin ba balle ka maida duk wanda ya fito garin ka ko kauyen ka ya zama na shi ma ya zama bafadin ka so baka mata ra kudin ba balle ka maida duk wanda ya fito garin ka ko kauyen ka ya zama na shi ma ya zama bafadin ka don tarbiyya da muke da arewa kenan in kana shugaba ka zama wani dan guntun sarki zaka zauna ne kowa da yake kusa da kai talaka ne kai ne zaka bashi dan abun da zai sa a baki mai zaki ka tafi dan saboda gobe in ka dawo ka bashi baka tunanin yau akwai yara guda 100 wanda suke bukata aikin da za su yi ko sana'a baka tunanin makarantar makwabcinku da kuke ta baya wanda gwamnati ta kashe kuɗi baka tunanin cikin albashin ka cire 1 cikin 10 ka ce zaka gyara ko da aji 1 daga ciki kai gyara ko ka saman ma yara marayu ilimi su shiga makarantar nan kai ka biya baka wannan tunanin kake ka dauki ayyanka ka kai su turai karatu dukiyar ka aje a banki motoci ka tara a gida sannan kuma gobe makwabcin dukkan suka zagaye ka basu ci abinci ba sannan an kwana biyu kace kana neman tsaro ka wannan kai masu kanka son kai
to kai wannan ai sai a hankali kin ga yanzu maganar da suka tsaya akai kenan cewa in har ana son a inganta tsaro na kan kai to sai ka bi wasu matakai
to Usman idan mutum na son tsaron kan kanshi yaya zai yi
to sai ya bi ya ci gaba da bayani kamar haka
in kana neman tsaro dole ka ba kanka tsaro yadda zaka ba kanka tsaro abu ne uku na farko in dai Allah ya baka arziki shi yasa a shari'a musulunci aka ce akwai zaka ai sannan kuma akwai sadakatu jariya zaka yi daukar dukiya ka fita bakin gida ka ba wanda wani ya ci abinci kar ma a ce ma ba ma makwabta ka dauki dukiyar ka kaje ka nemi wanda bai ci abinci ka bashi ba wannan abun ya dau tarihi tun daga annabawa shi yasa ake zaune lafiya amma kana gidanka ka rufe kana da abinci kana da dukiya dukiyar nan kuma dukiyar talakawa ce ta hanyar mulkin da kake da ka samu ta sannan ka rufe gidanka makwabtanka ba sa iya zuwa makaranta makarantun da ke kauyen ku an baka kwangila ka kashe 1 cikin 10 sauran ka sa aljihu yara ba za su iya zuwa su zauna a aji ba sannan kuma asibiti tuka ba magani kai aka ba kwangilan sayan magani ka dauki kudin ka sa aljihu asibiti yara an je ciwo uwaye ciwo wurin haihuwa ana mutuwa sannan ka ce kana neman zaman lafiya ta ina idan abunda kawai zamu iya shine manyan mu wadanda Allah ya ba iko na mulki ko na siyasa ko na sarauta ko wani iri ne abu biyu ne kawai za su yi na farko duk kauyen da kake in kai hakimi ne
ka tabbatar da cewa an aka ce za a gina wani ma'aikata ko wani azubiti ko makaranta a ƙauyenku ka tabbatar da cewa an yi don saboda jikokin ka za su yi karatu a wurin in ka ce shi dan kwangilan ya zo abinda zai baka zaka duba ba zaka yi tsaya a wannan aikin ba to ina tabbatar ma za a waye gari ƴaƴanka ma ba za su iya neman ilimi don baka da kuɗi
Surumbai
na majiya
ƴan kudu mun san su da halin cewa yau in mutun na da shi zai ɗebi ƴaƴan makota uku ko hudu ya koya musu sana'a arewan nan ba mu da haka
wannan kin mun tambaya ne a daidai inda nake so dan ina so da mai tsokaci akan maganar shi friends wato abinda na sani a kudu musamman kasashen yarbawa kafin ma ka fito ka nemi wani kansila ko chairman ko senator ko rep sai ka nuna musu wani taimako ka taba ma wannan committee din ba wai kai zaka kama manna musu poster kai ne sirrin bai sai ka bakai sa ba sai ka tafi gurin masu anguwanni sai ka tafi gurin sarki sai ka tara samarin anguwa matasa kenan ni ne na kai suwana ka irga kaman mutum 100 makaranta tun daga primary har secondary yanzu haka suna aiki a masana'anta kaza ni ne na musu sai kuma ka nuna wayannan mutanen sai an ga mutum 100 nan daga fada sun daga nu in babu a kawushe din su gaskiya ne ni kani shi na aniwan shi sai kai wannan abin amma idan a arewa ne mutum ne ba kama san shi a ungwarku ba sai dai in ya dawo ne a ce muku ai dan gidan su ne wan su ne
ya zo da kuɗi
ba zai iya tsayawa a rana ba ma irin yawon campaign din nan da ake shi ba zuwa rana in ko zai je rana cikin talakawa to sai an sa masa lema kuma ana masa fifita saboda ga ya mun yadda zai wani ya taimaki talakawa to a arewa ne kawai za ga mutum ya zo from nowhere ya zo kawai ya fara buga poster yana mannawa shi ne sai abu ya yi nisa ma za ka ji an fara tambayin wai waye wani a lokacin ne za a ringa maka kwatancansa ba ka gane wani ba yayansu wane ko kanin babansu wa a lokacin ne za ma a fara tunanin ya za a saka maka sunan shi a lokacin ne za ka ji sunan shi a lokacin ne za a fara gaya maka profile din shi ya yi makaranta shi ne babu abin da ya taba muku baka san shi ba matsayin shi ma na makwabcin ku tukunna sannan a lokacin ne za ka kawo 500 yar 1000 a baku ana so
ka bude da omo da kullun magi
abinda zaka karar a wannan ranar a baka in kun tafi layin zabe a biku da ledar fiya wata iya kokarin da zai iya maka kenan dan daga ranar in ya ci to primary ta anguwarku sai kun je kamar su 100 sannan zai iya bada naira miliyan 1 ko 200,000 yace aje a sai block manyan mu su ne kamata duk lokacin da tunda mu matasa ba za mu iya zuwa mu same kamar maka irin wannan tuhumar ba su ya kamata su kira ka su ce to wane me zaka yi tunda da ba kai ba kamar yadda ƴan kudu suka saba suna yi tunda kai ba kai ba to idan ka ci wani alƙawari zaka ma matasan nan da za zabe ka ba ma buƙatar oman ka ko magin ka ko billa ka ko ba ma su me zaka ma matasan nan in ka ci tunda na san cewa akwai shugaban matasa kowace unguwa kan samu irin wannan abubuwa idan ma ba ba matsayin ka na mai anguwa ko a matsayin ka na sarki ko da kace ko wane ne dai ya kamata yayi alƙawari wani abu zai wa matasa ko da mutum 100 ne idan ana yin 100 wannan shekara hudun sai kare a sake yin 100 wacce shekara ba za ka zo ka samu wani jahili ba
Ahmed taka ta kwadayi ne ko a mutuwan zuci ne yasa har muka kai ga wannan hali a arewa domin ko kudu basu ma san ta'addanci ba a kudu sai da ta faro asali a arewa nan da yanzu muke alakanta shi da siyasa da kuma talauci da kuma addini da sauransu menene ne ya jawo mana wannan
abinda dai ya jawo mana wannan matsala babba shine kamar yanda yanzu dazuna ji sirrin bai ke magana please din sun sako wani bangare wanda ya kamata duk mu duba shi wato kiga kamar sana'a da ake magana yanzu kin ga mutumin kudu idan aka ce musamman kada ma wayancan kudu maso gabas ji tunda su sun fi kwarewa a harkar kasuwanci zaki ga ya zo arewacin Najeriya kamar ni da nake Kano na san su ina da abokai da yawa wanda daga cikin su na san san da abokan aka dauko su mai gidan zai zo ya dauko shi ya zo ya sashi a kan harkar kasuwancin sa yana nan yana yaran shago da aka wani lokaci sai kaji an ce ana gayyata kaza ai mai wani abu freedom shi ma boye ya zama da sai a ce to shikenan yauwa ne ya iya kasuwanci shago na da guri kaza je ka da jarin da waye da sauransu na barkai kuma ka ringa juya su abinda kawai zan ringa yi uwa kudin zan zo in karba nan da shekara daya da ya karba ya far mafi wannan abu da shi kuma ya ci gaba da juyawa haka za
shi ma ya debo wasu da zai koya ma
ake ai ta juyawa shi yasa sai ki ta gani kullun habaka abin yake saki in kika dawo na mu kuwa shiga kantin kwari ina da yayin da ko in ce kanin babana da ya fi shekara 40 yana kwari a yaran gida a yaran shago yake tun wannan
a shekara
40 yana yaran shago kuma wai daga nan wurin kuma yanzu ai uban ya mai dukiya ya mutu kuma ya sun gaje shi
to har yau bai kwade ba
shi ma yanzu an ga riga miki amma gaje shi an dade yana nan dai ai nuni na shi a matsayin yaran shago ba haka ya kamata mu sama ba ya kamata mu ringa kofin wasu abubuwa su wafa suna dauka wasu al'adu masu kyau a cikin mu to abin da yasa nake ta kawo misale ga kanu kenan saboda kasancewar yawan jama'ar da kuma ni nan ne nake da experience da gane nan nake da masaniya inda za a yi wayannan duk wannan lalaci ba za mu same shi ba da ƴan siyasan da masu kudin da shugabanni na al'umma su suka bada gudunmowa suka taka munar rawa da yanzu yaran mu bayan wannan yau kuma sai wani ya zo kaga kura sai je karbo kwangilarsa a wasu kasashe can ko wata gurin sai je kirkiro wata akida ta san sai zo yace kai ku zo tunda ba ku da aiki to ba aiki
mu ƙarike da batun makautaka na mutumin da ba yaran ku dai ba ba addinin ku dai ba ba al'adun ku dai ba yaya wannan zaman ya kamata ya zama
in akwai amfanin community ana cuɗanya tsakankanin juna da juna ana ilmantar da juna babu bambancin addini babu bambancin yare kowanne irin yare ko addini kake zaka zauna da mutum makwabci lafiya lau abinda ya samu ƴaƴansa ya samu ƴaƴanka idan ƴaƴansa alalaci za su bata maka ƴaƴa idan naka alalaci za su bata masa ƴaƴa idan muka zama matsalar da ta damu makwabcinmu matsalar mu ne ilimin da ya damu da bamu da shi a makwaba da bana da shi a gidana zan fidda ƴaƴana za su je wani wuri su nema a haka aka idan muka ci gaba ina iya tabbatar miki da cewa kowanne irin ƙasa a duniya ta fara ne daga anguwa da anguwa aka zo a ƙauye gari countryside har ya zama local government har zuwa ƙasa gaba ɗaya idan muka saka wannan culture wanda addininmu ya koya mana bokon nan da muke takama da shi kuma yana koya mana idan za mu yi amfani da shi a haka ta a nan nake son dora akan wani darasi da yanzu a Kaduna ina da labari akwai wani controversial issue na game da wa'azi to muna kira ga dukkanonin da ke ƙasar Najeriya gaba daya duk wanda ya dauko loudspeaker ya kawo hanya ya ce zai wa'azi baya cikin register hukuman tsaro suke bincika su gani ko malamai ya cancanta ya je wa'azi ko kare ya kamata gwamnati ta bincika idan ba ma wannan muna bincike irin wannan kowa zai iya dauka ya je ilmantar da iya da zuriyoyinmu akan ilimi wanda ba shi bane abu ne wanda ya dauko asali tun daga 1985 akwai decree da aka yi don saboda tashin hankali na Islama da aka yi a Kano gwamnati ta tara malamai a Bauchi aka ilmantar da su akan yadda za su dinga koya mutane abubuwa masu amfani a addini sannan ba wanda zai zo ya ce shi yau malami ne ko shi pastor ne sai ya biyo su dokoki kaida na coci ko kuma na masallataya idan muka ci gaba haka malamanmu da ke wa'azi za su zama muna abun za su zama muna guide na living rayuwarmu pastors dinmu za su zama muna manyan mutane wanda idan suka yi magana game da rayuwa dole ne mutane su zo su zauna su natsu don saboda mutane ne da aka bincika aka tsalkake su cikin anguwa an san waɗanne mutane ne a kowane gari
to Sirimbai kai kuma ga matasa masu ban ɗan ta'adda
kar ka zauna ka zama matsala a inda kake zauna karka ce dole sai gwamnati ta zo ta taimake ka akwai ayyuka da dama wanda zaka iya yi wa kanka kai da kanka zaka iya zuwa kasan cewa yanzu kana bukatar 10 20 30 akwai gurin da zaka je ka koyi aiki a kusa da unguwar ku ba sai ka shiga mota ka ce baka da kudin mota ba je ka roki wannan mutumin wallahi zai taimake ka yi kokari kai ma ka zama wani gobe
ni Madina Dauda da na jara gamar shedan a madadin
Prince Sulaiko Sadiq Sami
Ahmad Turaki kaka
Sadiq Abubakar Sirimbai
nake cewa a ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu a zauren yau da gobe Ahmad Kabara gare ka
So Madina muna godiya da tawagarki da fatan za a kiyaye Sabina na tuka barmaryan ne yau
Usman Maryam ta tafi tanadin yau da goben gobe
to Allah ya nuna mana yanzu kan a madadin ita
Safina ta so dangi
sai kuma Julie Lazarus Gresham wacce ita ce ta bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Basco Valerius sai wanda ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook live wato Ibrahim Sharmai ni Usman din nake cewa mu zama lafiya sai mun haɗu gobe
Yau da gobe muryar Amurka na jiran kuma ta sa yau da gobe shirin su ne o e ba sai na ba muryar Amurka yau ta cancanci da ibin ciki ta tsaro zance baruwan sa yau da malalaci yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar